harkar wuta tana tarki kasan cewa su kafin ya dawo daga Surai Muhammadu Buhari ya koda sako da yake nuna damuwa da kuma jajantawa al'ummar Najeriya kan tabarbarewar rashin aminci da tarki da harkar man fetur kuma shugaban Muhammadu Buhari yau ya komo aiki a ofis saboda haka damuwa da yake ciki dangane da waɗannan abubuwa ya sa ya ɗauki wannan mataki na farko don ya sadu da waɗannan shugabanni na sassa daban-daban don ya ji ina aka kwana kuma wani mataki ake ɗauka. Harka wutar lantarkin nan kowa ya san yadda ta lalace kuma an yi masa bayani dalla-dalla irin gyare-gyare da ake ta yi tutun mai da aka fasa wanda za a ce 'yan ta'adda suka sa babban mamman suka farfasa aka dakatar da shi da kuma shi sha'anin ruwa da ya kasa a tafki kamar kogi na kwara da yake sabo da wutar lantarki kamar shiroro da su ka inji wanda ya ji dama ko da lokacin rani irin wannan an san ana samun cigaba ana samun ci baya akan harkar wutar lantarki shi kuma maganar jihar Imo dama kowa ya san dai magana ce ta wayan abubuwa da suke tasowa kwanakin nan barna da ake ta yi a ofishoshin ɗan sanda ana kai hari ana kashe su da wannan hari da aka kai a gidan shi kansa shugaban ƙungiya ta Igbo Zalla ta Oanezu wanda yake Professor George Obiozo an san shi cewa suna cikin manya-manya 'yan Najeriya da suka auna irin maganganun da suke yi suka kuma nuna kyakkyawan manufa dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali da cigaban ƙasa to yanzu kuma wai irinsu masu waɗanda ake gani suna da sassaucin ra'ayi a kan harkar sannan su ake kai muhalli su shiga kuma Muhammadu Buhari ya Allah wadai da wannan kuma ya wada tabbaci cewa za a ƙarfafa tsaro a sashe na kudu maso gabas.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadogwancin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Abubakar Ali wani ƙwararre a kan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya domin in ji hanyoyin da yake ganin ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya bi domin a kawo ƙarshen wannan matsalolin ba wai magana ce ta yin taruka ko ganawa da jami'ai ko mai ma'aikatan gwamnati ba kamar yadda ake zargin yana faruwa a yanzu.
Abinda shugaban ƙasa zai fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake samu magani wannan matsaloli na musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabannin tsaro ta kowane bangare su haɗa kansu a ba su lokaci kaza zuwa kaza abinda ake a wuri kaza zuwa wuri kaza su tabbatar cewa an yi magani wannan abubuwan. Na biyu matsalan da ake tattare da shi a fannin tattalin arziki idan ka duba talauci ya ƙaru fushin mutane ya ƙaru magana ne ɗaya ce shin ni a dalili ne yau shekara bakwai bayan shugaban ƙasa yana minista na mai ya shigo a zumman cewa bai ma yarda da wannan tallafin da ake biya ba ya faɗa duniya sun ci cewa wannan tallafin na ƙarya ne tallafin nan sata ake yi an zo an ci gaba da wannan biyan tallafin nan wannan rifanar ba wani wanda ake gyara guda ɗayan da yau zai fitar da mai ba gina samu ba har yanzu an shigo ana shigar da mai a fitar da gurbataccen mai ana shigo da tacaccen mai yanzu gurbataccen mai farashin shi ya tashi a duniya ya kai fiye da dala 110 amma mun komu yi murna cewa an samu wannan abu na yau bakin ciki muke yi menene dalilin na farko wannan kudin nan da ake sayar da gurbataccen man nan shi za a yi amfani da shi a shigo da tacaccen mai ana cikin wannan abin aka shigo da gurbataccen mai fiye da lita miliyan nawa ba wani wanda aka yi faɗa ba wani kamfani da an yi magana amma ba cikawa saboda haka babban matsala ne wannan abin nan din nan.
Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya.